السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 27 ga watan 2 shekara 1422 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 20 ga watan 5 shekara 2001 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Matashiyar maganar da muka tsaya a baya a kanta babun raba, yau kuma za mu tashi babun nafaqat. Wannan kuma shi ne darasi na 97, babun nafaqa, wato babi da yake magana dangane da nau'ika na siyarwa. Domin annafaqa jam'i ne na kalmar annafaqa. Lafazin annafaqa a larabci yana nufin inqita'u shay'i wa dhahabu, wato yankewar abu, a neme shi a rasa. Wannan shi ne abin da ake kira annafaqa a larabci. Amma a cikin harshen shari'a abinda ake kira da nafaka kifayatu man yamunuhu ta'aman wa maskanan wa tawadu'uhuma. Kifayatu man yamunuhu ta'aman wa maskanan wa tawadu'uhuma, wato gamsar da wanda zaka siyar din, ka gamsar da shi ta fuskar abinci, ta fuskar wurin kwana, da kuma abinda yake lafiya da shi. An gane ko? Abinci, wurin kwana, da abinda yake da alaka da shi. A cikin maganar abinci akwai sutura, sannan kuma a cikin maganar wurin kwana akwai shimfiɗar wurin kwana. Duk wanda aka ce wajibi ne ka ciyar da shi, ka zaunar da shi, to ba ana nufin ka ba masa daki ganci ba komai a ciki ba, dole akwai shimfiɗa bil ma'ruf. Ga abin da yake sananne cewa shi ne ya kamata a yi a matsayin shimfiɗa, ba tare da an wulakanta ba, ba tare kuma da an yi almubazzaranci ba. Wannan dai shi ne abin da ake kira da annafaqa. An gane ku? Sannan nau'ika na nafaka wato guda biyu ne. Akwai annafaka alwajiba, siyarwa ta dole ta tilas. Akwai kuma annafaka ghairul wajiba, siyarwa da ba ta tilas ba. Sannan kuma baya da haka nau'ikan siyarwa ta tilas, akwai zakka, siyarwa ce ta dole, za ka ware wani abu cikin kudinka ka bayar ga waɗanda suke mabukata, waɗanda Allah ya lissafa cikin fadinsa inna ma sadaqatul fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabili fariidatan min Allah. Wannan nafaka ce ta tilas. Sannan kuma annazar, mutumin da ya bakance cewa zai yanka rago ya kyautar da sadakan, ya kyautar da naman ko ya sadaukar da naman fi sabilillah, ko zai yanka rakumi, ko zai siyar da abin da adadin mudu kaza, kima wannan siyarwa ce ta wajibi idan mutum ya yi bakai. An gane ku? Sannan yana daga cikin nau'ika na siyarwa ta tilas siyar da matarka, siyar da kanka, siyar da iyayenka waɗanda suka gajiya, ko ƴaƴanka waɗanda suke yara ba su kai balagai ba. Duk wannan na cikin nau'ika na siyarwa ta wajibi. Amma nau'ika ko kaɗan daga cikin samfuran siyarwa wanda suke sunazila, kamar sadaka da za ka bayar ga miskini wanda ba ta dole ba, sadaka ta ganin dama, da dai sauransu. Babun nafaqat babi ne da yake magana dangane da nau'ika na siyarwa. An A'ishata radiyallahu anha qalat dakhalat Hind bint Utba imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun shahih la yu'tini min an-nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akaftu min malihi bighairi ilmihi fa hal علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. وما حديث أن كان قلت أمنا آئشة الله تكالي الدابريتا قالت تسي دخلت هند بنت أتبا ما سنن لي سنا هند إرجدا أتبا امرأة أبو سفيان ما سر أبو سفيان كنان ta shiga ala Rasulullah wurin manzon Allah, ira da amincin Allah tabbata gare shi. Fa qalat ta ce da shi ya Rasulullah
ya manzon Allah inna Abu Sufyan rajulun shahih, lalle Abu Sufyan mutum mai marwaci. Lafazin as-suhu wato ba wai rowa ba kadai, ga rowa ba kadai na wani, ba ka yadda an ce mutum shahih, mutumin da shi in ya sami naki ba zai bayar ba, kuma in ya gani mutane yana sa rai zai je ya kwadayi da salama har sai an ba shi. Wannan shi ne za a ce mutum rajulun shahih. Kuma sahih ala wazni fa'il shi da ke ta mubalaga, akan ce qadir ma'ana kathirul qudra, akan ce alim ana nufin kathirul ilmi wa wasi'ul ilmi, kamar da an ce aka ce sahih ana nufin kathirul sihhi, mai yawan kwadayi mai yawan ruwa. Kuma tana ba da shaida game da mijinta, tace inna Abu Sufyan rajulun sahih la yu'tini min an-nafaqati ma yaktini, baya bani abin da ya shafi tirwa, abin da ke iya wadatar da ni wa yafi da niyya, ba kuma ya wadatar da ɗana illa ma aqtu min malihi bi ghairi ilmihi, sai fa abin da na dauka cikin dukiyarsa ba tare da saninsa ba. Amma in nabi ya masa shi kudin cefanen da zai bani da kudin abincin da zai bani wanda ba zai ishe ni bane ballan sana ɗana, ga shi kuma yana da kudin ba wai baya da shi ba, to da haka sai nake amfani da wannan dama wajen daukar wani abu cikin dukiyarsa ba tare da saninsa ba. Fa hal alayya fi zalika min gunah, shin a cikin hakan akwai laifi, ma'ana ɗaukar wani abu na dukiyarsa din ba tare da ya sani ba, dai in ciyar da kaina da iyalina. Fa qal, sai manzon Allah ya ce khudhi min malihi bil ma'ruf, ba komai, ki ɗauki wani abu cikin dukiyarsa ta hanyar da ta dace, ma yaktiki, dan abin da zai ije ki, wa yakfi baniki, ya kuma isi ƴaƴanki, ki ɗauka ko daga su ne babu laifi. Wani hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka zo. An bayyana da ku wannan hadisi yana nuna mana hukunce fikih. Kadan daga ciki a ce ya halatta mutum ya magana da mace ajnabiyya, abinda aka hana shi ne khalwa, ke bantuwa da ita. Amma dan kai magana da ita a gaban matarka tana nan, ko a gaban waɗansu mutane suna nan, ko da su waɗannan mutanen ba muharramanta bane, yin magana da ita din in bukata ta kama, wannan baya zama haramun cikin addinin musulmi. Mun fahimci haka ta yadda ita hindu ta zo wajen manzon Allah take masa tambaya. Manzon Allah ai rajulun ajnabiyyun anha, mutum ne ajnabi dan baya cikin muharramanta, to amma bai keɓanta da ita ba, tare da shi akwai ummuna Aisha, Allah ta kare daga rita wanda ta rawaito hadisi. Ina ga ta amfani da sannan kuma abu na biyu, wannan yana nuna a ce idan mace mijinta baya ba ta abin da zai wadace ta ita da ƴaƴanta, ya halasta ta ɗauka a cikin dukiyarsa ko ba ta saninsa ba abin da za ta ci abinci ita da ƴaƴanta. To amma nan gurin manzon Allah ya kai da ya ce bil ma'ruf, idan an ce al ma'ruf shine al urf, ta hanya sananniya, ma'ana matsayin mijin irin naki a gari irin nasu, a al'adarku menene abin da miji irin naki zai iya ciyar da iyalinsa, wanda za a ga cewa eh lalle bai yi ƙauro ba, sannan kuma bai yi almubazzaranci ba, daga tsakiyar abin da miji wanda yake da tattalin arziki irin na mijinki zai bayar a al'adar gari irin naku, to gwargwadon wannan abin ne shari'a ta miki izini ki dauka ko da bai sani ba. Ina fatan kun fahimta. Inda a ce matsayin mijinki abin da zai iya baki a yi ne na kudin ce ne ke da ƴaƴanki shine naira 100, a al'adar garin yanayin wadatarsa wannan naira 100 shine abin da zai iya bayarwa, ya fi ƙarfin naira 30 ko 50, amma kuma naira 150 ko 200 ta fi ƙarfinsa, to fa'ilin nan ke ɗauki naira 100 ɗin shine bil ma'ruf ɗin a shari'ance. Idan kika ɗauki 150 dan kawai an ce ya halatta ki ɗauka ko bai sani ba, ya zama bil ma'ruf, bai zama bil ma'ruf ba, kin yi zalunci kenan, dan haka bai halatta ba. Ina fatan kuna fahimtar wannan, dan shi al ma'ruf ɗin kamar da na faɗa shine al urf, al urf kuma yaya mutane suka saba a garinku, mutum mai matsayi iri kaza, mutumin da yake matakin albaki, misali mataki na 9, ko mutumin da yake mataki na 10, ko mutumin da yake na mataki na 12, menene gargadan abin da zai bayar kudin abinci a gidansa, wanda ba za a ce ya yi tsoro ba, ba za a ce ya bayar kuma da yawa ba, to wannan gargadan abin da aka saba shine abin da zaki dauka, ko ya sani ko bai sani ba, shine bil ma'ruf. An gane ku? Kuma shi Allah ya mutunta cikin Al-Qur'ani, wa ajruhunna bil ma'ruf, shine dai al ma'ruf din. Kuma shi ake nufi cikin fatan Allah ta'ala, at-talaqu marratan fa imsakun بمعروف او تكريه باحسان، فلقي ما ترك ابن ذا يكفي لسنن ابن cewa mai matsayi irin naka in yayi wa wanda kaza to shine abin da yake daidai karfin sa sai da babu rini babu kari to wannan shine al-ma'ruf din da yake bukata dukkan mutumin da yake da karfin da zai iya bada cefa ne naira 100 sai yazo yace yan koro ya bada naira 30 to ya zalunci kuma ko ala kalla kace ya zama baya cikin mutane masu kyautawa baya cikin wanda za a lissafa cikin adalai duk mutumin da yake karfin da zai iya bada naira 50 amma sai yake kwange ya bada naira 25 ko 30 ya koro ubangiji ta alaƙa ya sukanta bayan sa na gari cewa sune wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtru wa kana bayna zalika tawara sune waɗanda in sun tashi cewa lam yusrifu ba ta yin israfu sune wuta gona da iri sannan wa lam yaqtru ko ba ta yin qawlu wa kana bayna zalika tawara suna katatuke ne tsakanin qawlu da almubazzirin tafarki ne suke yi suke dauka koyo kun bayyana mu lege sannan wannan na nuna cewa idan ka je ta kai mutum ƙara wurin wanda zai tsawata mata kai shi ƙara ɗin ne kin ana lissafa shi a cikin giba baya cikin giba ba za a ce ka yi da shi ba domin ni da mutum shine ka faɗa abin a wurin da ba ƙara ne ka kai shi ba kawai ka faɗa laifinsa ne don ka ƙawata majalisin da kake hira a ji daɗi wani ya yi laifi ba nufin gyara kake amma duk mutumin da yake da laifi sai ka faɗa na gaba da shi niyyar zuciyarka shine dan ai masa fada ya gyara to wannan ba a ta ta yi giba da wannan haka ba shi ta zo ta kawo ƙara mijin da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce rajulun sahihun mutum ne mai tsauro wajen ciyarwa yanzu wannan za a ce ta yi giba sane ko kuma ta kai ƙara ne ta kai ƙara dan haka ba za a kama ta da laifin giba ba kai ma idan kai wannan ba za a kama ka da laifin giba ba matukar ka isar da mutum wurin da za a gyara kuma da niyyar hakan ka je a zuciyarka dan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa sannan abu na karshe da za mu iya faɗa a halin yanzu ba wai kuka ɗin cikin hadisin ba amma da wanda za mu taƙaita a kansa suka ce abinda manzon Allah ya faɗa ya ce ku je min ma bihi bil ma'ruf ku ɗauke ni abu cikin dukiyarsa bil ma'ruf ta hanyar da ta dace to wai hukunci ne manzon Allah ya yi ko kuma fatawa ce ya baka ne manzon Allah ya yi hukunci ne ko fatawa ce waɗansu malamai suka ce fatawa ce manzon Allah ya bayar waɗansu suka ce hukunci a gaskiyar al'amari fatawa ce manzon Allah ya bayar domin yin hukunci ne sai an kira wuce sai kuma an nufi daidai ina ba ta ambayinta yin hukunci ne sai an yi min da ka kai ƙara kotu kawai sai an yi hukunci ba za a kira mutum ya ji ba dole sai an kira wuce an ji ta bakinsa amma manzon Allah ya ɗauki abin da ka bayar kamar a matsayin labari ne yanzu idan an sami labari makamancin wannan ya zama barke menene fatawar da zaka bayar sai manzon Allah ya bada fatawa da haka ba hukunci manzon Allah ya bayar ba domin inda hukunci ya bayar da abin ya shafe ta ne ita kadai ita da abusa fiya amma tunda fatawa ce ta shafe ta kuma ta shafi wanda take cikin hali irin nata daga nan har ta san kiyama duk wanda ita ma mijinta yake a wannan matsayin ita ma daidai ne da a ce da ita kuzi min malihi bil ma'ruf wa yakfi wa yakfi bani har gobe har jibi har gata dan haka samu wata mijin da ya zanto matsolo mai tsauro baya ba ta abinda zai wadatar da ita ita da yayanta ita ma babu laifi ta dauki abin da yake bil ma'ruf kar ku manta da kalmar bil ma'ruf sai sa fata da zanci a kanta dan kar ka ku gode ko ba sai ka kasance mata da yawa mijin ta yar malibi kullun ka saji aljihun ka kai kaza kai kaza kai kaza ka dauki abinda ko tana da haƙƙi ko ba ta da haƙƙi wannan kuma sai Allah ya kama ka da laifi wannan hadisi muttafaqun alayhi وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تقول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني wannan hadisi an karɓo shi daga Tariq al-Muharibi Allah ya kare dabari yace kadinnal madinata mun zo madina ni da yan garin mu ko ni da waɗanda muke tare da su fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman ala minbar da aka yi da sai lokacin da muka shigo madina manzon Allah na kan minbari yana tsaye yaktubun nas yana wa mutane huduba wa yaqulu cikin abin da ya faɗa har yana cewa yadul mu'ti al-ghulya hannun mai bayarwa ita ce hannu maɗaukakiyar hannu maɗaukakin hannu shine hannun mai bayarwa wabda da man ta'ul da haka ka fara da wanda ya zama tilas ɗaukar nauyin ki gare ka waye zama shi ne daukan nauyin su gareka sai ce ummak mahaifiyarka wa abak da mahaifinka wa ukhtak da ƴar uwarka mace ya ko kanwa wa akhak da dan uwanka namiji wa ko kani thumma adanaka fa adanak sannan makusanci sannan makusanci ina ga dan rantsa wato wannan hadisi yana nuna mai bayarwa shi ne madaukaki mai karba shi ne wanda yake amin a kaka da wannan ne ubangiji ta'ala ya fito da dan namiji akan kiyamata dan shine yake da tsira tsayin ciyarwa Allah ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa sai fadi ne yasa suka zanto qawwamuna 'ala an-nisa sai ce bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd na dai kenan wa bima anfaqu min amwalihim abu nabi kenan wato kenan dan namiji ya samu fifiko da daukaka akan kiyamata saboda al'amura guda biyu abu na farko tafdilullahi subhanahu wa ta'ala rijala 'ala an-nisa Allah ya ga dama cikin kudura ta sa da masi'a ta sa da kaddarawarsa namiji ne ke da daraja hakan Allah ya zartar kuma shi ya nace wa mu duka waye kuma zai afile shi da dawa haka ya ga dama shi da ya halitta ya ce namiji ne ke da fifiko shi ne bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd na dai kenan abu na biyu da yake kara ma namiji daraja wa bima anfaqu min amwali saboda abin da suke fiyarwa na duke da su mata din abin da yake fiyar masa da shi abin da sa aka buƙata din nabi abin da yake fiyarwa na abin da yake fi abinci da abin da da sura da wurin kwana da sauran waɗansu buƙatu na rayuwa wannan abin da yake bayarwa shi ne ya kara masa daraja cikin addini ina ga ta amfani idan haka sai aka nuna hannun da ke bayarwa shi ne hannun madaukaki da haka ko da hannun mai kyauta da wanda yake karɓan kyauta da wani hannu ya fi daraja hannun da yake bayarwa ko wanda yake karɓa wanda yake bayarwa shi ne mai daraja wato kaga shi ne a sama da aka ce yadul mu'ti al-ulya an gane ko hannun mai bayarwa shi ne al-ulya madaukakin hannu kaga madaukaki ne hissan wa ma'ana a ganin ido wanne ne a sama mai bayarwa sannan a ma'ananta a wurin Allah ta fuskan falla wanne ne a sama mai bayarwa din shi sannan ma'ana lugatar wasu la'a lalle annan da ke bayarwa shi ke daukaka akan hannun da yake karba wannan hadisi a nan take yana zabarar da mu kan mu zaman to masu kyauta kenan dan mu zama mai daukaka an gane ko mu zama to masu kyauta dan mu samu daukaka dan saboda da yin kyauta ne mutum ke samun daukaka wato ainihin a wurin Allah subhanahu wa ta'ala musamman idan mutum yana yi dan Allah sannan kuma hadisin na nuna mana nau'ikan mutanen da ya zama wajibi ciyar da su mahaifa ya ce ummak wa abak sannan ɗan uwa ukhtak wa akhak sannan dangi summa adnaka fa adnaka to anan malamai sun yi saɓani kan cewa mutanen da za ka ciyar ciyarwa ta tilas su nawa ne waɗansu malamai suka ce wanda ya zama wajibi ka ciyar da shi su ne mahaifanka uwa da uba da kuma ƴaƴanka mahaifa da ƴaƴa su mahaifa ɗin nan su kaɗai uwa da uba amma kakarka ba dole bane ka ciyar da ita kakanka ma namiji ba dole ne ka ciyar da shi ba ƴaƴa kuwa dukkan ɗan da zai iya cin gadonka to za ka ciyar da shi kaga ɗanka na ciki zai ci gadonka ƴarka mace ita ma za ta ci gadonka jikanka wanda ɗanka namiji ya haifa zai ci gadonka amma jikanka wanda ƴarka mace ta haifa ba yana da gado baya da gado yana cikin zaman ahram don haka shi ba tilas zai ciyar da shi ba wanda ke ciyar da shi wanda zai ci gado jika wanda ƙyarka mace ta haifa ai wannan ba ɗanka ba ne ɗan ƙyarka ne amma jikanka wanda ɗanka namiji ya haifa wannan ɗanka ne an gane ku wasu ne nake cewa banuna banu abana'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi banuna idan kana son ka san zuwa ne ya'yanmu banu abna'ina su ne ƴaƴan da ƴaƴanmu maza suka haifa wa banatuna amma ƴaƴanmu mata kuwa banuhunna dukkan ƴaƴayenku abna'ur rijalil aba'idi ƴaƴan waɗansu mazajen ne tan ba mu ba don suna dangantuwa zuwa ga gidan iyayensu maza jike ku da haka ko waɗansu malamai suka taɓa sa'a nan gurin cewa iyayenka da kuma ƴaƴanka wanda ka iya cin gado kamar yadda muka yi bayanin shi zance na biyu ko kashi na biyu cikin malamai waɗanda suka ce wajibi ne ka ciyar da iyayenka har kakanni na suka ce uba da kaka wajibi ne ciyar da su mahaifiya mace da kaka mace wadda zai ce da su suka ce kaka kan daga nan ko da ya kai kaka na biyar in yana nan da rai yana da aiki a kan kare tafiyar sai saboda mu tafi gabi ubangiji ya ce da mutanen maka annabi ibrahim baban su tare da cewa kakan su ana na kai ita ya ta maka suna uba waje ibrahim lahi hakka jihadihi waje tabakum وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم شو مدى أنا مكان تفكر رأي أكتا أنه إبراهيم جيني بابانسو وأنه إبراهيم هاي باتجنسو أكتا بابان أولياء قومة تقوى أشرين كوتو لك أما تأكتا من جلسونا أبا تقول لك وإلا كان جلسونا أبا أتينا بحق إلن عند أبايكي لكي إن جزاء كبر رأي وسا كم بالجنة لكي فأبو أنما لهم سلطان ما فكتا إيا يتنن قودة سنين سمر uban 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 uba kakan 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 kaka inda za a same shi da rai wajibi ne ka ce da shi ha kuma kaka ne to ha kuma ɗaya din za a tafi har ba iyaka wannan sun ƙara faɗawa a can na waɗancan ko waɗansu malaman sun suka suka ce ai waɗanda za ka ciyar su ne al'usul da al-furu da al-hawaki al-usul din dama su ne iyaye al-furu su ne ƴaƴa sun ce al'usul don su ne tsayewarka da kai ma daga ita ne ka turu amma ai an samu su a suna al-furu wato rasta saboda daga jikinka ne wasu wasu ka turu al-hawaki su ne kuma yan uwa ke yayye da kanne maza da mata suna ba ta an fahimta yan uwanka wanda suke yayyanka ko kannanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma uba ɗaya ko uwa ɗaya domin dukkan wannan suka sai da dukkan wani ɗan uwa da zai iya cin gadonka sawabun kana bi karbin aw bi ta'fif zai shiga da ta hanyar farali ko ta hanyar tafi sun gado ta hanyar farali kamar akwai li'um don uwanka ta fuskar uwa ba yana da sulusi ba in shi kadai ne a yana da sulusi in shi kadai ne haka yan mace ce ma tana da sulusi ita kadai ce in suna da yawa ba za su tare a cikin sulusi su duka an gane ko wa in kana rajulun yurisu kalalatan aw ra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa likulli wahidin minhuma as-sulus fa in kanu akthara min zalika فهم شركاء في الثلثي من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم لكن سنة قادة تذكر من فرن سنة فرن لينكشن أبدا أكثر من كين سيدة كده إنه في دين كو قيدة أكو إسنا ديوة وتستوي الذكور وتستوي الإناس والذكور فيه كما قد أوضع المسؤولين فهم شركاء في الثلثي kokuma wanda zai shiga da hanyar tafsiri shine dan wawan da kike ubata ba a tsaya a ba su ɗaya bisa biyu ko ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa shida ko ɗaya bisa takwas shi yana cikin masu cin ta hanyar ne tafsiri shi kuma al'aqib a cikin rabon gado wato shi ne ya fassara shi da cewa wa kullu man ya'khudhu kullu al-mali min al-qarabati aw al-mawali aw kana ma yafdhulu ba'd al-fard la fa huwa aqal usubati al-mufaddala kal abi wa jaddi wa jaddi al-jaddi wa ibni inda qurbihi wa al-budi wa hakaza zuwa karshen abiya cikinka ma'ana dukkan wanda zai cinye dukiya gaba ɗaya shi ɗaya ne ko kuma in ya haka da masu karami a ce in ma'abuta karami sun ɗauki nasu shi kuma zai ɗauki sauran to shi ne ake kira a cikin kal'abi kamar uba wal jaddi kamar kaka wa jaddin jaddi da kakan kaka wa libni inda qurbihi wal bu'di da ɗa sawa'un ɗa al-qarib ko kuma ɗa al-ba'id ɗa al-qarib wanda ka haifa ɗa al-ba'id ɗan da ɗanka ya haifa jika ke har yi zo kan al'ikhwan al'ikhwa dukkan su suna cikin masu cin gado wato ainihin fataskar asir ina nufin al'ikhwatul ashqa da al'ikhwatul ab dukkan su suna cin gado ne ta fataskar asir ina ba don kun fahimta idan ka dukkan waɗannan wajibi ne ke da su ke al'usul da al-furu' da kome al-hawati da ka ce al'usul za a fahimci iyaye da kakanni al-furu' za a fahimci ƴaƴa da jikoki al-hawati su ne gome yan uwa ana kiransa al-hawati dan kan kuɗe da su ma'ana darajar kuɗe ne to sai ake kiransu al-hawati to waɗannan su suna cin duk wajibi ne ciyar da su in kana da hali to amma a nan gurin ciyar da waɗannan yana zama wajibi ne idan an samu zarafin biyu na farko zinal mumtik bilmal aw al-kasb na biyu fakarin mun fafe alaiki wannan su ne farisa su kai mai ciyarwar yanzu kana da wadata wadatar nan in ma ba kuɗi lilis a ajiye ana da su ana harka, imma ko baka da kudi din amma kana da karfin da kullun kanka da zaka iya samowa, to sai ka ciyar da su. Ko wanne bil ma'ruf, an gane ko? Na farko kenan. Abu na biyu, fakar lil munfaq, idan shi wanda za a ciyar din ya zanto talaka ko kuma mabukaci, amma in yana da nashi to kaga wajibi ya faɗi kenan. Mahaifinka in yana da nashi da zai ciyar da kansa, mahaifiyarka in tana da nashi da za ta ciyar da kanta, to ka ciyar da ita yanzu bai zama wajibi ba, sai dai ya zama mai ihsani. To danka in yana da sana'arsa, yana da aikinsa da zai ciyar da kanta, yarka in tana da sana'ar da za ta ciyar da kanta ko tana gidan mijinta, ciyar da ita yanzu bai zama wajibi ba, sai dai ka yi min babin ihsani. Haka wanka haka kaninka, duk cikin ka wanda yake da aikin yi yake sana'ar yi, to kai ciyar da shi a kanka bai zama wajibi ba, sai dai ka yi ne don ihsani kawai, don zumunci, don ka samu ladan zumunci. Ina ba ta an fahimta? Ko kuma kai an waye da ita kuma ba ka da shi, ba ka da shi kuma dama ai gama kuma ya faɗi a kanka, sauki da shi ila yanzu shari'a ba ta ɗora maka abin da ba ka iya. Kun fahimta wannan da kyau? Ta ma wannan mu fahimce shi da cewa kar ya yi kokarin ya yi amfani da wannan wajen karfafa wani ɗan uwansu, irin yadda al'adun mu suke a cikin garin Yobe. Idan a cikin family aka samu wani ya yi fice ta fuskar kasuwanci ko mukami, to duka yayyansa da ƙannansa kowa ya daina aiki ya dogara ga wani, wannan ba rawar musulunci ba. A rawar musulunci su ake kowa ya yi kwazo ya yi aiki, ya zanto barde, kar ka dogara ga wani wanka ko ka dogara ga wani kaninka ko wani ɗan uwan matarka, kamar kalkale kai baka da aikin yi kawai sai dai a ce da kai. Wannan aibu ne. Kun manta da cewa lokacin da wancan Hutai'a ne ko wani ne ya fata bakar magana ga wancan da wani mutum yake ce masa bai'ul makarima la tarhallibu baytaha wa qawdu fa innaka anta ta'imul kafi, yace bai'ul makarima in ana tagen nuna karanci ka tashi ka bar wajen, la tarhallibu baytaha kar ma kai yin kurin wai zaka je wajen, wata kai ko majiji guda ka zauna fa innaka anta ta'imul kafi, kai sai dai sai da kai sai dai maka sura. Lokacin da Umar ɗanka ta zo wannan bayan Allah ya faɗa wancan dan uwansa wannan magana, sai ya nemi masana harfin Larabci yace abin nan da ya mata ya dan sai ko zagin su kai, suka ce ai zagi ya masa na karshe wanda babu zagi bayan, ma'ana ya zama shi ba ya da amfani sai zai zauna a ciyar da shi, wanda ba ya da amfani sai zai ciyar da shi, ma'ana ba a lissafa shi cikin mazaje sai dai a cikin cikin mai cikin mata ce, yace haka ne sai haka ne, sai ya kama shi ya masa hukuma. A nan gudun da abinda ake so, abinda muke so in ce da ku shine, wato kar mutum ya zanto yana da yadda zai yi sana'a, yana da yadda zai kasuwanci, yana da yadda zai nemi na kansa, amma ya ribe shi irin waɗannan hadisai cewa an ce dan uwana sai ya ciyar da shi. Sai da kai ne in ka zama fakiri, fakiri ku shine yamma saboda kai yaro ne ƙarami ba sai baligi ba, ya zama wajibi ya ciyar da kai har ka zama baligi ka zama mutum. Amma matuƙar ka girma ka iya sana'a ko da ba kuɗin aurenka, amma in ka je sana'a za ka iya samu. To ciyarwa ta zama ta faɗi a kanta, amma mu kaddara ta girma ta zama na tafaske, ba ka iya wata sana'a da na tafaske ya kamata su ba, ya zama wajibi dan uwanka ya ciyar da kai a irin wannan gini. Amma matukar akwai sana'a da ake koyawa na tafaske, matukar gwani ta gina gida na karɓan bakuncin na tafaske da ciyar da su da koya musu sana'o'i da suka dace da yanayin na tafaske, to bai zama wajibi dan uwanka ya ciyar da kai ba, dole ka zo wannan wuri. Dan addinin musulunci yana son mutane kowa zanto mai kwazo da himma, an gane ku? Sannan kuma nan take wannan hadisi na nuna mana dukkan waɗanda suka wajibi ka ciyar da su ko da sun yi tarayya, to haƙƙin wani ya fi na wani, haƙƙin uwa ne akan gaba, sannan wa sannan uba. Idan an zo cikin ƴan uwa ga maza ga mata, haƙƙin ƴan uwa mata ne akan gaba, don mata su suke masu rauni, sannan wa ƴan uwa maza. Shi yasa manzo Allah ya ce ummak wa abak, sannan ya ce wa ukhtak wa akhak, thumma adnaka fa adnaka, sannan mafi waɗannan sannan mai bi ma waɗannan wajen kusanci, sannan mai bi masa wajen kusanci, adnaka fa adnaka. Wannan hadisi Imam an-Nasa'i ya rawaito wa sahahu Ibn Hibban, Ibn Hibban ya inganta shi wa Dar-Qutni da Imam ad-Dar-Qutni, tabbata hadisi ne sahihi. Wa alaikum salam. Eh, baka ban kuma ta ba cikin hadisin Abu Sufyan da ya gaba, to kuma sai mun ba ta da abin da duk aka fahimta sai mun maimaita shi. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق رواه مسلم an karbar da abu hurairah Allah ta kare ta gare shi ce manzo Allah ta sallama ya ce min mamluki ta'amuhu wa sukwat shi wanda aka mallaka wajibi ne a siyar da shi wajibi ne a yi mata sutura ana nufin bawa mace ko namiji in kana da bawa mace ko namiji wajibi ne siyar da shi wajibi ne yi mata sutura wa la yukallafu min al'amali kuma kar a dora masa aiki illa ma yufik sai abin da zai iya yi rawahu muslim wannan imam muslim ya rawaito wato idan kuma muna ban hadisin ne dai dai kaga cikin wanda muka ce za a ce da sunan ka ta kan wanda hadisi ya faɗa idan mun je na hadisin kuma sai mu ce ga kari a hadisin da zama ambatu bawa ba ambata ba na a yanzu ba kaga maganar bawa a hadisin farko na Hindu bint Utba imra'atu Abi Sufyan a cikin wanda ya ana ce da mata amma kuma duk da haka akwai hadisin da zai zo nan gaba da zai tsara akadawa an fahimta ku manzo Allah ce lil mamluki ta'amuhu al mamluk shine wanda aka mallaka to lakabin al mamluk ya shafi bawa ya shafi dabba yadda yake wajibi siyar da bawanka da ya masa sutura wato bawanka mace ko namiji dole ka siyar da shi dole ka yi masa sutura to haka wajibi siyar da ragonka da tunkiyarka da akuyarka da shanunka dole ka siyar da su siyar da su imma ta hanyar kai su kiwo imma kuma ta hanyar mai ka sayo musu harawa da dusa ka kawo musu in suna gida a ɗaure in ka ɗaure su a gida dole ka je ka kawo musu daga waje in ko baka ɗaure su gida ba dole ka je kiwo da kanka ko ka samu ɗan kiwon da za ka sa ka biya shi zai kai su kiwo su ci abinci kuma bayan nan ya kai su wurin da za su sha ruwa a yi ban ruwa sha ruwa sannan su dawo gida wannan ya zama kiwon a kanka yadda yake haramun ka ajiye bawanka ba abinci babu sha sannan haka kuma haramun ne ka ajiye dabba ba ka wadatar da ita da abinci yadda yake haramun bawa ka dora masa aikin da ba zai iya ba dan manzo Allah ce wala yakallahu min aula illa ma yusi to haka haramun ne dabbar ka dora masa kayan da ba za ta iya dauka ba sai da kyar zaka je ga mutanen mu na karkara sai duk kaya mai nauyin da ka dora kan jaki ka daga kiyar kafa ban suna lankwacewa wannan zalunci ne sai an tambaye mu tun ranar tashin kiyama bayan haka a samu sanda katuwa a yi dukan da jakin nan dukan da ya wuce na ladantarwa ko kuma kada shi domin a nuna masa gabar din koyon da zai yi duka kawai na zalunci wani lokacin ma a samu wata sanda a rinka sakawa a kunkunta har a ga jini na fita duk wannan masu wannan sai an zambaye su ranar tashin kiyama ko a musulunci ba ta kyale komai ba ko ina ta cika ya tabbata cikin hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke babu labari yace wani mutum wata rana ya kama kansa zai hau katon sa ko ya kama taniyarsa zai hau kirki sai bawan Allah kan tsoron Allah ba a halitta ne don ka hau ba an halitta ne don ka tsora mun galma in yi noma don da za ka hau ne ko waɗanda suke wani su kawo manzo Allah masu suke ce saniya da magana sai manzo Allah ce eh amantu ana wa Abubakar wa Umar na yi imani hakan ta faru ni da Abubakar da Umar tunda an sanar da shi cikin fuskar wahayi sai sake cewa wata rana wani bawan Allah yana kiwon tumaki da awaki sai kula ta kawo hari ta turi akuya daya sai ya bi ta a guji sai da ya kwato akuya sai kula ta koma gefe guda ta kalle shi sai idan yau ka kwace ta wa zai kwace ta a hannuna ranar da dan kiwo baya nan sai ni kadai a daji sai mutanen da ke wurin suka sake wa maki a kura da magana mazala ce eh amantu ana wa Abubakar wa Umar na yi imani da Abubakar da Umar hadisin Imran din ban manta ba a lokacin da manzo Allah ke maganar wannan Abubakar da Umar din baka amma manzo Allah ce duk da baka nan ya ci musu baki ya karban musu cewa sun imani wanda ke nuna matsayin Abubakar da Umar sama da kowa cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da matsayi na imani da manzo Allah ke ba da kuma a kan su ba to wannan hadisi na nuna mana mu'jiza ta nubuwa cewa lalle annabi kuma ga magarin mutane bane ba Allah na sanar da shi wani bangare da fuskar wahayi ilimin wanda sauran mutane ba su da wannan masaniyar ilimin gaibu kenan zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu maryam wa ma kunta ladayhim idh yaqtumun haka fi tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wa la qawmuka min qabli hadha fasbir inna al-aqibata lil-muttaqin lalle Allah da sanar da annabi wani abu ta fuskar wahayi amma haka ba wa ke jin magana dabba wake jin maganar rago ko rafi. To a cikin wannan abinda zai fahimtar da mu a ce daidaita saniya, idan aka ce ga abinda aka halitta domin shi, yana daga cikin abinda aka halitta domin shi ne noma, ka daura mata galma ta ja ko ka daura amalan ta ja, wannan za ta yi. Amma ka hau ba halitta ta dan wannan ba ta yi bayani da kanta, ka yanka ka ce wannan ya halitta, ka tatsi wannan ka ja wannan ya halitta, amma ka hau wannan ba a saka ba. Ina ba da kun bayyanta a sai kenan daidai da ta'amali da dabbobin gidanmu yana bukatar sai mun karanci babukan da suka nuna haka cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan kar mu yi abin da za a kama da laifi ranar tashin kiyama, mun kafa wuta da rashin sani, dan Allah a sanin ku wane ne mai karancin daraja tsakanin bawa da yaron gida. Yaron gida ko wanda yake direban ka ne ko dan aikin ka ne ko dan jawa ne ko dan wanzuwan ka ne, da shi da bawa wane ne mai karancin daraja? Bawa. Don ya bawa ba zai gudu ba, in ya gudu kuma sai Allah ya fi shi da shi. Allah kuma in ya ba a karba don ya gudu ga ubangidansa. Amma yaron gida idan ka ba shi albashi yake da goma ya fafa. Ya zai ka ta yadda guza ya fi irin guza nan masu gaji. Ka san su in ba su za ka bar aiki ba ka ba ka nusu. Sai ka ba shi albashi a karshen wata ya haka ya kirga da sun kai ko mai gida yau ka za mutu. Ma'ana yau kan sai duka duka gaji. Ko ba mun da ka'idar aiki ka bada wani notice na wani wata dai dan a nemi wurin ka a mai gida ne zan ba na kana da irin ka ko ba za ka tafi ba ya fata ba ku wannan ka'idar da gidan lokacin zaka dake ga aiki yanzu ka bashi albashi da ka yake ya fata sai ni ko haka dukkan yaron gida idan yake ya fata ya zaka yi da shi. To amma tare da haka bawa din nan kilis ne, amma ga kan cika ka dora masa aikin da ba zai iya ba, to yaron gida cika dora masa aikin da ba zai iya ba. Kuma ka dubi dabba da irin wannan matsayi, manzon Allah ya nuna kar a yi abin da ba a laifi su da rufi ba. Yaron gida kuma sai ka fasa abin da ya fi karfinta, ka tsara masa aikin da ka san ya fi karfinta ko ba ka taimake shi ba. A kai dole sai an bi gidajenmu an ga yadda wato zari'a sai ta fita dukkan gidajenmu, ta je ta kowace mu'amalantar matansa da ƴaƴansa da yaran gidansa dukkan ran da suke ƙarƙashinsa. Ina ba za mu fahimta abin nufi dole mu duba maganar ya dace da abin da Allah yake so da abin da Allah baya so. وما حديث رواه مسلم وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه. وعن حكيم أنكر وعن حديث أنكر قد حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه يكمل جماعة جنسة قال يسي قلت يا رسول الله قلت يا من ذا الله ما حق زوجة أحدنا عليه ليلة تسمو من حكيم ما تسمي أكلك. قال في من ذا الله أنت تقيمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسيت. مازال في كثير إذا إذا كاسي كثير إذا إذا كاسا معنا يجزا كثير إذا كان كا أكا إيش يسوي كثير هذا يجزا كثير ما تركا يجزا كيوا كان كثيرة أكا إيش يسوي ما تركا ما كي ما تكسرة. أنا هذي في نيته كيتا وتكلم في إشارة النساء يا جبار في إن دمج مازال أكمل باب إشارة النساء كوا karka da keta a fuska, karka nuna na karka yi kaza, karka kawai kuma su ce cikin gida. Ina jin hadisin bayanin ta gaba. Ka ga wannan hadisi a cikinsa akwai bayanin wajibin ciyar da mace, da wajibin yi wa mace sutura. Kar ku manta da ciyar da ita da yi mata sutura duk za mu gina ne akan bil ma'ruf da muka ambata tun farkon babu. Kuma hadisi ne wanda yake hasan, bayanin ta riga gaba ta baya. Wa an Jabir radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف اخرجه مسلم. ان كقول جابر بن عبد الله الله تكارب بن ليس لما نقل الله صلى الله عليه وسلم في حديث بيجي مثلا كان اي حج وانه في حديث ني مسو قال في ذكر النساء من ذا الله يا فتا وجن بيجي بياني اكن حكمتم متى كو حقن سي ولهن عليكم mata suna da haƙƙi a kanku rizquhunna kilar ne ciyar da su shine rizquhunna din wa kiswatuhunna kilar ne tufatar da su yi musu sutura bil ma'ruf ta hanyar da ta dace abin nufin gwargwadon ƙarfinka idan kana da hali na kuma babu takatsakiya kake takatsakiya in kana da hali na ƙarfinka su karfin ƙasa amma in kana da halin da za ka iya kaiwa matarka a tamfarta za ta sa maka ta naira 1,500 ko ta naira 2,000 sai ka je kana jin a tabbat 500 ko 650 sai ba ka yi da ma'aruf ba ke nan baka yi girman ba. In kana da halin da a cikin kowace shekara za ka iya tsinkawa matanka su tara Allah kalli ta da hudu zuwa ta biyar, ita ma ta sa in ta fara kotsewa ko kuma ta sa ta ka gaji da ganin ta da shi ba da kan tana burge shi yanzu ta sa da yawa ba ta burge ka ita ma ta ba wata ma ta sa. Kana da halin da za ka iya mata kawa ta hudu bayan a lokaci guda ko kuma a'a bayan kowane wata uku kai sai bayan kowane wata uku kai ɗaya sai ka fasa ta ki zai so ɗaya a shekara shine a sunnar azumi. To kuma ba ka yi bi ma'ruf da Allah ke buƙata ba. Waɗansu suna nan bari wuta ne ba yadda za a ce yawa mutum sura sai su ɗaya a shekara shi ne bayan zo ƙaramar sallah ko kuma Allah ka ta haihu su sa a mata ta suna ko kuma in za a yi mata kishiya a mata irin ta kayan kafar kishiya da kisa kuma ne ko kuma ba ka yi ina jin a nan ba ka yi ko kuma sai ba ki ko abin. A takaitar ya kamata ya zanto cewa duk lokacin da kake da hali da suku ne kawai matar ka sutura. Abinda ba a zuwa sutura shine almubazzaranci. Kaya ta na almubazzaranci waɗanda waɗansu ma sai a yi wata biyar ko shida ba a sa su ba. Kaga ba bukata su ke. Kuɗinsu wannan kayan inda za a ce da miskini sai a samu lada. Ko kuma wannan kayan da ba a sa ɗin ba saboda ba a bukatar su danga waɗansu a madadinsu inda an bayar wata sata sai a samu lada. Ajiye su kawai su yi yawan da waɗansu mata a shekara ba a sa ba su ba da amfani ya zama almubazzaranci kenan ko kai namiji ko yamani. A yi masu kyau nagartattu waɗanda za a rinka ado da su ta biyar sar shida sar bakwai wata rana kuma idan an ga sun tso ba ka ɗan ban bayar kuma a sake yin waɗansu wani lokacin ka lura ba wai sai in kaya ya mutu ne gaba ɗaya ba idan matar ka ta sanya kaya a sa wani farko zai burge ka to kuma soyayya da ta sa soyayya da burgewar ke raguwa har za a zo wata rana kuma ba ta ɗaukan fuskar ka. Inda za ka sake wani style ɗin ɗinkin daban wani kalar a tamfar daban ko da bai kai wancan ba kuma sai ya burge ka dan kawai yau ka saba ganinsa to sai kullum matar ka ta zama maka sabuwa kuma ta rinka rinka ma ido ba sai ta kalli wata akan titi ba. Amma in ka kalle matar ka kullum da tamfa ko dau kuma kai kana da halin yi kawai dan kai marowaci ne kuma baka taimaki kanka ba baka taimaki kanka ba. Saboda haka mata duk wanda yake da hali ko yaya kuma shi in ma iya karfinka ne a tamfa ta 100 ko ta 700 yi a kankari yana da amfani yana da amfani kwarai da ta ma a kyale ne so sai a shekara kuma mutum yana da halin baiti ne so biyar ko so shida wannan kan ba daidai ba ne. Manzon Allah ya ce wa lahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf suna da haƙƙi a kanku na siyar da su da tufatar da su bil ma'ruf ta hanyar tufafi akhrajahu muslim wannan imamu muslim da ya rawaito wa an abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafa bil mar'i ithman an yubayya man yaqul wannan hadisi an karbar da abdullah ibn umar Allah ya kare da da reji yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kafa bil mar'i ithman ya iki mutun zunubi an yubayya man yaqul ya tozaltar da wanda yake ciyarwa. Kana da halin da zaka sayar da shi kai masa ruwa kake sayar da shi sawa'un ɗa ne sawa'un mata ce sawa'un iyaye ne ya ishe ka kayan laifi ya kamata a ce mahaifinka yana da kaya na zuwa juma'a a cikin mutunci kaya na yin an gaishe shi ɗaurin aure a cikin mutunci in za a yi wani taro na dattijan unguwa a cikin mutunci kawai amma sai ka bar shi da riga ya dagiya ko rigar da kake jira sawa sai ka kawo wa babanka a cikin mutunci kai da shi yayi babba wane ne reke wane ne jijiya yana jijiyar asalin an tafar uku kai reshen sa ne amma yanzu kai ko ta mutu shi shi ne reshen ka sai ka rigar da ka sa ta mutu a ta haike ba ku ne za ka yin ado wata na kawai za ka yin ado kuma akwai irin nasu adal ba an ce ba dole sai ka ɗinka masa irin nasu na ɗan zamani a wata kare hula ta zamani jera ba ka ba shi hular ko ba karyawa a ko ta su ta da shi jawar da ba karyawa ba za a ɗora za a kawai kuma ba sai an tuwa gudu ya ta za a fita a tafi ɗaurin aure ana gumbo da koba su wuce daga can cikin sauri wajen sanin ba ma mutum ya kyale mahaifinsa wannan ba daidai ba ne gaskiya mutum ya kyale mahaifinsa ko ka kyale shi lokacin damina ga ɗakin sa ruwa na yoyo sai kuma ɗakin kana sun GRA inda za a ɗauke muku wuta kuma ba a ɗauke muku wuta sosai ɗan ɗakin wanda zai rinka masa hidima yana gyara shi yana wanke masa kayansa yana goge masa yana komai a gyara masa ɗakin sa da la'asar kafin magaraba an gyara ɗakin an karkace kura an gyara masa sun fada da magaraba ta yi kafin ya shiga an sai yake da shantar zankar sauro ki ji duk zaka iya wannan amma sai ka ki kamar ka san kafin cikin mayaka ko ka san cikin mayakar kai kai mata ka wani kuma ya ansa cewa wannan ka ganci a waje mutum har mutum amma idan ka je cikin inda ƴaƴan su suke kwanciyar tsadin wani kan wani kuma yana da halin da zai yi lota musu ko kuma ɗakin ƴaƴansa su daina zarnin fitsari yadda ba za ka iya haɗe yawo ba kuma yana da halin da zai inganta musu ko ya nemi ɗan aikin da zai musu hidima kullum in suke fitsarin a wanke katifar ko a zo a zuba musu ruwa a canja a waje su sha rana a mayar da daddare ko a sa leda kar ma ya rinka bin katifar duk mutum yana da halin da zai rasa ƴaƴansa wannan sai ka samu duk da yawan mubamai da yawan mubayar za a zo mutum a zuwa burge ka amma in ka je gida sai ba ka kuma ko da ta kamata mu kiyaye wannan ƙarfi da mu ji tsoron Allah dangane da haƙƙin matanmu haƙƙin ƴaƴanmu haƙƙin iyayenmu wani kuma yana birni mahaifinsa na ƙauye ko mahaifinsa na ƙauye ba ya zuwa ya dubo su sun tsaya a shekara bai ma san halin da suke ciki ba an yi ruwan shuka yanzu mahaifinsa tunani yake ya zai yi sassabe ya zai ya samu takin zamani ko da buhu ɗaya ɗansa na birni da babban mukami babu ruwan shi da duk wannan ba daidai ba ne kafa bil mar'i ithman an yubayyi man yaqul mazalati ya iki mutum laifi ya tozalta wanda yake dole ne ce da tozalta shi wannan ya iki mutum laifi wannan hadisi da sai iya rawaito haka imam abu daud haka al hakim haka imam al baihaqi dukkan su daga abdullahi bin amr bin al as an gane ku kuma hadisi ne sahihi wa huwa inda muslim bi lafzi an yahbisa amman yamliku qutu ya isa mutum laifi an yi hafisa ya riƙe ya kame a manyan duka ko taho ya kame wa wanda yake mallakar abincinsa a hannunsa matarka abincinka na hannunta a abincinta na hannunka sai ka kame ka rinka mata ƙoro ka hana ta ko ɗanka ko mahaifinka ko duka wanda yake wasu bikiyar da kai daidai da ragon gidanka in baka bashi dusa akan shari'ar halin kana da halin yi ya zanto sai Allah ya tambaye ka duk hadisin ya ce wa an jabir yarfa'uhu fil hamil mutawaffa anha zawjuha قال لا نفقة لها أخرجه البيهقي ورجاله صفات لكن قالوا المحفوظ وقفه وانا عديثي أنكر قرد جابر تن عبد الله يقول لك قارد جابر ريش دنجني دما كرد مجن تيموت سكتي لا نفقة لها واتو باعت بنفقة أبين دا ايكي نجي إذن مس مجن تيموت بابول بني أتولكي أبنكي a ɗauki a nauyin ce da ita cikin dukiyar da mijin ce bari don lokacin da miji ya mutu dukiya ta zama ba ta ce ba ta zama tawa ta madada a ce za a ciyar da mata a ciki kuma yanzu ya zama kenan ba dole ba ne ba don miji ne ya zama wajibi ya ciyar shi kuma yanzu ya riga ya mutu wajibi baya ne kenan an fahimta ko wato wannan ke nuna duk dukiyar da mutum ya bari lokacin da ya mutu yana mutuwa dukiyar nan ta zama ba ta ce ba ta zama ta madada da haka waɗansu malamai ma suke kawai su sawa ko suke tsanantawa suka ce daidai da abinci da aka dora tukunyar tuwo yana da rai duk abin da ya shiga tukunyar lokacin yana da rai to ya tsira ko da ya mutu yanzu idan an sauke ya zama na sauran jama'a amma abin da bai shiga ba za a shigar ba sai a sa cikin kayan gado haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malaman kuma suka ce ya kamata a yi sassauci abin da ya shafi abinci an sai kayan abinci da ma da al'ada ana ajiye kayan abinci na wata ɗaya ko wata biyu to wannan ya halatta a rinka dafa duk ƴan gidan suna ci a cikin kwanakin nan na takaba har iyaye su gama takaba an gane ko in yana da abincin da zai kai wannan amma hakan ma ba zai yi ba illa diribal waraka sai in dukkan magada sun ce mun yarda da haka in mutum goma suka ce sun yarda aka samu nasara da ya ce shi bai yarda ba to ba za a yi hakan ba da haka da me za a ci gaba da ciyar da ƴaƴansa da matansa kowace mace yanzu kuma ciyarwarta ta koma kan waye magajinta inda za ta mutu yanzu in yana da su kamar idan mahaifin tunanin in wan tunanin in kanin tunanin danginta sun ciyar da ita kowace danginta ko kuma in suna da ƴaƴa da suka yi ƙarfi sun ciyar da su amma wancan kawai ya zama na gado wato abinda wannan ke nunawa wajibcin ciyarwa yana faɗiya daga yaushe daga lokacin da mutum ya mutu malam yace akhrajahu al-bayhaqi wa rijaluhu thiqat bayhaqi yarwayto shi magajin hadisin amintattu ne lakin qala sai dai yace al-mahfuz waqfuhu abinda aka kiyaye a hadisin shine hadisi ne mawqufi maganan jabir sai ba maganan manzon Allah ba mawquf sukan ce al-mahfuz a ilimin hadisi wanda kishiyarsa shine hadisi shadh kuma shine mukhalafatu thiqa lithiqati aw al-awthaqa min. Idan mutum amintacce ya rawaito hadisi ya saba wa wani mutumin da ya fi shahada da shi da suna da hadda, amma wancan hadda ta tafi, to shi mai karancin hadda din sai a ce da abin da ya rawaito shahad ba za a karbe shi ba, sai a karbi mai wanda wancan da ya fi hadda ya rawaito. Ko kuma majmu'a min al-thiqat, wato shi amintacce ne ya rawaito hadisi sai ya saba waɗansu adadin mutane uku ko hudu wanda duk ajinsu ɗaya ta fuskar harda da aminci, ajinsu ɗaya bai fito ba su fito ba, amma su uku sun ce kaza, shi kuma shi ɗaya ya ce kaza, to sai a ce hadisin da ya rawaito ya zama shahad. Su kuma hadisin da waɗannan suka rawaito sai a ce masa al-mahfuz, wato kamar ana abin da Ibn Hajar ke nufi hadisin an rawaito shi ta waɗansu hanyoyi, wata hanyar an ce manzon Allah ya ce, wata hanyar an ce Jabir ne ya faɗa, yace to hanyar da aka ce manzon Allah ya ce shahada ce, hanyar da aka ce Jabir ne ya faɗa ita ce hanya mahfuz, ya shine wal mahfuz waqfu wa sabata nafyu an-nafaqati fi hadisi Fatima binti Qais radiyallahu anha kama taqaddama rawahu Muslim. Ya riga ya gabata nafyu an-nafaqati, cewa babu ciyarwa fi hadisi Fatima binti Qais, a wani hadisin daban na Fatima binti Qais, cewa babu ciyarwa ga mace da mijinta ya mutu ba za a ce da ita cikin dukiyar mijinta ba, wannan ku ya riga ya gabata a baya rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito shi. Ga jima nan gurin da yanzu ai ya tabbata da wata hanyar da ban ba ta hanyar Jabir ba, cewa manzon Allah din ya faɗa hadisin Fatima binti Qais, shine yace wa sabata nafyul nafaqati fi hadisi Fatima binti Qais radiyallahu anha kama taqaddama rawahu Muslim, kaga ai babu wata magana. Wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-yad al-ulya khairun min al-yad as-sufla wa yabda'u ahadukum biman ya'ul تقول المرأة أطعمني أو طلقني رواه الدارقطني وإسناده حسن. وانا حديثي أنك قد أبو هريرة الله سكاري الدابري يتي من ذلك الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى هنن ديكي سما كين وفي الهيري سما ده هنن ديكي كتا هنن ديكي سما هنن ديكي باير ويكي نم هنن ديكي كتا كما هنن ديكي كرفاكي ويبدأ أهدكم بمن يعون. Ya kamata kowane ɗayanku ya fara da wanda ya zama wajibi ciyar da shi, ma'ana kafin ka je ka yi ihsani da makwabta ko waɗansu abokanai na nesa, ya kamata ka fara ihsani daga cikin gida, ka wadatar da mahaifi da mahaifiya, ka wadatar da matanka da ƴaƴanka, abin da yake rara bayan wannan shine sai ka ci gaba da yin ihsani ga sauran mutane. Amma idan amfanin ka zama inuwar giginya na nesa kasai, a waje duka da mutane da ihsani da maroƙa da makaɗa duk ka game su, amma kuma a gida ɗayanka suna cikin halin da kani kai, yanzu dama akan samu irin wannan abin nan, ka ga mutum idan zai yi biki yana tara dukiyar da zai kashe wajen biki ga maroƙa ga makwabci, amma mahaifansa suna cikin halin da kani kai, ƙannansa suna cikin halin da kani kai, ƙannansa sun gama sakandare suna son su je jami'a, ba su da sukunin waye zai biya musu kuɗin makaranta na registration da sauransu, ya ki ba zai iya musu ba, amma zai iya ba maroƙa. Wani kuma zai tara kuɗi ya tara ya ajiye, sai da malam Abdulaziz ke cewa lawa masu wurin mutum Haruna a tara kuɗin a ajiye lawa masu mana, sai in yakin neman zaɓe ya zo, don mutum yana neman kansula ko yana neman kaza ko yana neman kaza, wani ma shi ba shi zai shiga zaɓen ba, yanzu akwai mawadata masu kuɗi ban sani ba ko kowa nan ba a yi, mawadata masu kuɗi suke tara kuɗi su ajiye, in yakin neman zaɓe ya zo sai su kalli waye ɗan takarar gwamna wanda suke ganin da alamar zai ci, sai su kira wasu ce za su taimaka masa da miliyan 10, miliyan 30, miliyan 50 ya yake neman zaɓe, amma idan ya ci su ne za su ba da wanda za a ba kwamishina na ministry of works and housing, ko kuma wanda za a baiwa accountant general na state, ko kuma shi zai ba da wanda za a baiwa kwamishinan ƙasa da tafiya wanda kila yi duk a hannunsa, shi wanda zai kashe mana miliyan 30 wajen yake neman zaɓe ko miliyan 40. Kusa da aka ba shi babban accountant na jiha, ma'ana duk kudin da za su shigo lissafin a hannun wake shi ne gaba ɗaya alfaza zai din account na jiha, kaga sai abin da ya gida kwai, sai abin da ya gida ma yayi, to akwai masu kudin da suke haka, waɗanda suke kasa da wannan kuwa kudin su ba su da yawa su za su zabuwa za su tsora ka a kujerar ta karbar hukuma su kashe masa miliyan 5 ko miliyan 10 ko 15 ko abin nan amma su ma akwai waɗansu kungiyoyi da dole su za a ba wani sai an yi shekara duk kungiyar da za a yi za a ba sai ya mayar da kuɗi ya yi nikin ba nikin ba to mutane sai su ce irin wannan amma babu zumunci babu tsoron Allah ba ta tsawa mahaifansu da ɗan uwansu da yayyensu da kannansu waɗansu ma matansu waɗansu abincin da za a ci a gidansu ne sun baka kunya manzo Allah sai wa yabda wa ahadukum biman ya'ul taqulu almar'atu mace za ta ce a fihimni aw talliqni ko dai ka ciyar da ni ko ka sake ni wannan hadisi jumlar farko ta al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla ta inganta har ma bukhari da muslim sun rawaito wa yabda wa ahadukum biman ya'ul ya inganta a baya amma jumla ta karshe cewa taqulu almar'atu a fihimni aw talliqni ya inganta ta hanyar daban shi ma a cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya kare shi daga da hadisi ne ingantacce malai cewa isnaduhu hasan yana nufin wannan sanadin da ya kawo a nan gurin amma ba haka ba wadansu bangarori na hadisin suna cikin Bukhari da Muslim wato taqulu almar'atu a fihimni aw talliqni mace na da daman ta ce ko dai ka ciyar da ni ko ka sake ni abun nufi idan mutum ya ki baiwa matarsa abinci ya ki bata abin sha da dangan alhali yana da halin yi tana da dama ta yi ne ta nemi saki waɗansu ra suka ce in ya ƙi ne da gangan idan ta kai kotu alƙali ya ci da sace sai da isar da haka ya ƙi to mace tana da ikon ta ya fak waɗansu suka ce sai dai ta nemi saki alƙali ya matsa masa ya sake ta waɗansu suka ce alfak bambanci shi ne idan shi ne ya sake ta ka ga yana da daman yayi komai kafin idan ta kare amma idan aka ce fushi kan nikahu lalata auren aka yi akwai damar komai babu damar komai وعن سعيد بن المسيب في الرجل الذي لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما ان كبر سعيد بن المسيب yana cikin manyan tabi'ai yana cikin malaman imam malik ibn anas Allah ya kare tare fi الرجل الذي لا يجد ما ينفق على اهله dangane da mutumin da ya kasa samun abin da zai ci da iyalansa kala sa'id bin al-musayyib yace yufarraq bainahuma sai a raba su akalla da sa'id bin mansur سعيد بن منصور يروي تو عن سفيان عن ابي الزناد عنه قال قلت لسعيد يتي ناتي ده سعيد في ابو الزناد كمان ناتي ده سعيد بن المسيب سنه وان تن عربا سن كانا غنن سنه تي فقال تي سعيد يتي سنه ايه سنه مالتي وهذا مرسل قوي حديثي ني مرسل yana da karfi ta fuskar sanadi to hadisi mursal ko ai ba yi fili سعيد بن المسيب dai ka wannan hukunci ai shi ga annabi ba dan ka ba da damar ce annabi ya ce malin yayi lamba daga kasa ko لأنه لا يرسل إلا أنت كأيتي أنت مثلا مرسل قوي وإذا سوى ده حديثا أعطي سيد بن المسيب بايعين إرسال حديثي سيدة قوان ديكي أمن تسكي ولنسى قال الشافعي ويسجو أن يكون قوله سنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم شافعي يتي ده سعيد بن المسيب يتي سنة أنا نقول سنة النبي سيكو هنا دي بنتكيانون حديث بدأيكي نقالكو دعاك سيما لم يسكي سابان يكون يسمى قال ده حديث عمر وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن أن قال لك عمر الله تعالى الجاهلي أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم عمر يا أيكا إلى أمراء الأجناد ya zuwa ga kwamandojin yaki umara jam'i na amir amir ko ba shugaba ba kenan al-ajnad jam'i na mai junud ya aika wa shugabannin ya runduna ta yaki waɗanda ya tura su kasashe daban-daban ya aika musu da cewa fi rijalin zafu dangane da lamarin mutanen da suka yi suka fakku suka yi tafiya an nisa'ihim suka bar matan an ya'khuzuhum bi an yunfiqu aw yutalliqu ya ce wa kowane kwamandan yaki ya tara sojojin da suke tafashin sai tambaye su cikin kuwa ya bar iyalinsa ba tare da wadataccen abinci ba idan wani ya ce gani ya ce to ka kawo abin da za a aika musu ko kuma ka kawo takarda aika mata kasa kita haka shugabannin kwamandojin yakin kuma ya ce abin da za ku ke nan kowa ya tara sojojin da ke tafashinsa cikin kuwa ya bar matarsa ba wadataccen abinci duk wanda ya ce gani a ce to ko dai ka kawo kuɗin jefa na ya aika musu ko kuma kawo takarda in babu kan aikin saki ko dai ka bayar ko ka bayar da wuta dole ka bayar da daya kace babu takardar ne kam sai yan komanda ya ce koma gida ya ga fita yaki kana karkashin shugaba ya baka da daman ka gudu sai shugaba ya ce koma fa yan tallaqu ba'su bi nafaqati ma habasu yace in suka zabi cewa a saki matan yace to duk da haka kwanakin da matan da suka yi kafin a sake su din wannan kwanakin da ba abinci sai su biya baki sa a tare da Hussein da Umar dan Khattab da wasa wato su kuma da jin aikina da kayan suna da albashin su da aka ba su haka kuma in yake suna da rizq din su da ake ba su to jin yake suna da abinci da ake ba su dan kudaden da ake ba su to kuma sai mutum ya ci ba da kayan abinci wannan hadisi Imam Shafi'i ya rawaito kuma sai asar tunda magana ta Umar dan Khattab ba magana manzon Allah ba kuma da haki da isnadin hasanin sanadin hasan tabbata sanadinsa hasan ko muke masa ya inganta to anan gurin malamai na yin sabani dangane da mutumin da ba ya da abin da zai ce da iyalinsa ba matan farko in baka da shi karka yi aure sai ka samu Allah ya ce wal yasafu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wanda ba ya da ikon abin da zai rike matar ya hakuri sai Allah ba shi daga fadalarsa to amma da kana da shi sai ka aure mace daga baya sai ta karye na tefa ne ma ya gagara yaya za a yi malamai suna yin maganganu guda biyu waɗansu malaman suka ce dukkan mutumin da ya karye baya da abin da zai ciyar da matar a yanzu ko adadin matan a yanzu to mace tana da zafi ko dai ta nemi a sake ta ko kuma ta yi hakuri an gane ku ta nemi a sake ta ko ta yi mai ko ta yi hakuri in ta yi hakuri ya za a yi sai dai a rinka aiko mata da abinci da gidansu kowa ya san mijinta ya kare ko kuma an kore shi daga aiki yanzu bai riga ya samu aiki sai mutanen gidansu su rinka taimaka mata ko makwabta su rinka taimaka mata ko ita in ta iya wata sana'a da za ta yi a cikin gida wanda za ta dan rike kanta irin sana'arsa da dabarunsu na mata tana sayar da kubewa da kuka da magi ko da manja da gishiri da sukari ko tana yin zofa rodo ko tana yin kitso tana ɗan samun kuɗi ko kuma tana yin aikatan haka da shi tana da waɗansu ayyuka ko ta iya saka ko ta tana da injin taliya tana ɗan yin taliya tana sayarwa ga makwabta duk waɗannan dabarun ya kamata matan mu su iya gurgudan wadatar mu gurgudan abin da ya kamata su iya amma a zauna haka ba da daɗi wajen yan dabaru na gida don saboda lokaci in ka samu tangarɗa sai su taimaka maka sai ga an zauna lafiya a gidanka bai tsoro ba amma kai su ita shirukan hajjan ku dakata ban karata ba magana ta biyu malaman da suka ce a gaskiya in dai miji da yana da yadda zai rike mace ya aure ta daga baya kare ya taro masa to ba shi halitta kuma su ce za ta nema a take ba ta da wannan kawai dole sai hakuri suka ce domin babu da wani hadisi daga manzon Allah karar daga bakinsa da yake a yi haka suka ce wannan magana Umar sai in jawabin sa ne amma ba wani nassi daga bakin manzon Allah da yake in miji ya samu tangarda mutum ta nemi mutum suka ce abin da muka gani a cikin alqur'ani Allah ce liyan tudru sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu fa yunfiqu mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra sai suka fake a karshen ayar sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra da sannu Allah zai kawo sauki bayan ne ma'ana in yanzu ya tiyar da dan karamin abin da ke hannunsa wata rana ma ya kasa kar ka ta ka sake rubuta shi da yadda Allah ba da hukunci ya hakuri za a samu sauki daga baya suka ce abinda ayat ce kenan ki hakuri za a samu sauki daga baya ba kawai to wannan magana gaskiya na ga tana da ƙarfi don yanzu da aka ce kowa ya kasa cewa ya sake to ai yanzu da yawa mutane yau da sai dai su zama gauraye wanda wani zai gwamnati ma ya sake Yahuda a dai ya hakuri ne ya hakuri mai yaji Allah ba da usri yusra bari ma mu kara fa inna ma al usri yusra inna ma al usri wa nabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala ya rasulullah indi dinarun qala amtikhu ala nafsik qala indi akhar qala amtikhu ala waladik qala indi akhar qala amtikhu ala ahlik قال عندي آخر قال أمسكه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد وانا حديثي أنك ودقى أبو هريرة الله قال الدابة ريسي يتي وانا بسن يازو جمع لذن الله يتي عندي دينار يا بذن الله إنا ديناري إياه بذن الله في أمسكه على نفسك سكك سوى كنك متى بكاكا تسجع فيك قال عندي آخر يتي بندشي إنا دوني قال أمسكه على ولدك سكك سير دقائنك قال عندي آخر يتي إنا دونكما قال أمسكه على أهلك سكك سير دقائنك لفظ الأهل ينا لكم بشي كودا بطر يا كونانك أهل ودكا كرماتك إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا لأهله ألوكس جلال يا إتكتيسي أمازك إني آنست نارا لأهله أتكتمك أهل أمان وكما أمكتو قالت إتكتيسي أما أمبتت اللفظ الجمع قال عندي آخر يتي بند وانا إنا دواني قال أمتكو على خادمك ديك سيادة با ميمتو هدما إذا أنت خادم ميمتو هدما سواء مسجد هو نمجي أكن تي خادم أنا نزل نمجي أكن تي خادم أنا نزل مجي باستيكا تي خادم با إبتاج قال عندي آخر يتي إنا دواني قال أنت أعلم يتي تكتكو وانا كيكا فسنة إنا لا تكتكوما كيكا فسنة ميزاك يدي أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له وأخرجه النسائي والحاكم حاكم يرويته أما بتقديم الزوجة على الولد يا فعل قباسر دا متكا فمي أم بتدا الرواية الحاكم وأن بعض ابن حكيم أن أبيه أن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله من أبر دا قباس ابن حكيم أن أبيه أن جده ما لتي والد حكيم هو معاوية ابن حيدة القشيري له ولي أبيه صحبة كما بابن حكيم تن واتو كيني معاوية ابن حيدة القشيري بسيدة بابن سيكم دستنا دا أبنى دستنا دا واتو صحبة تحبين أبن نكي بحث ابن حكيم يكفو حديثي أن أبيه دقى بابن سا بابن سيكيني معاوية ابن حيدة أن جده دقى كاكن سا كاكن وكنشي بحث سيكي wato kenan da Muawiya ibn Haida da shi Haida din dukkanin su sahabbai ne kala yace kuntu ya rasulullah nace ya manzo Allah man abarru wa zan kyautata ma daga albirru ne laysa albirru an tawallu wujuhu man abarru wa zan kyautata ma kala sai manzo Allah ce ummaka mahaifiyarka kuntu thumma man nace sannan wa kala ummak yace dai mahaifiyarka قلت ثم من نتي سننوا قال أمك ما يجيرك قلت ثم من نتي سننوا كما قال أباك ما يجينك ثم الأقرب فالأقرب سننوا في قسنتي أتكي يوا سننوا بيمة سننوا بيمة وهكذا دعوا عليك أخرجه أبو داود والترمذي أبو داود الترمذي تكرويته وحسنه في ترمذي في حديث سنة حسن ثبت بندر أن إمام أحمد يرويته حديث سنة مسنة haka imam al-bukhari a cikin littafin sa al-adabul mufrad hadisi ne haka ba gama eh to hadisin da ya gabata na abi huraira yace indi dinarun amsiku ala nafsi nayi ta bincika iyakacin bincikawa game da al-littafi na dakenan banga bayani akan inganci ko rashin inganci sa sai dai mujalli da aka sai wata rana kika mun gane ku mun sami inganci sa wata rana ma yi bayani insha Allah akwai abin da jikira muraja'at in ranar da Allah ya kai mu karshen littafin Allah ya tsawaita da mu mun je karshen littafin akwai wani abu da malamai suke shi ne muraja'at wani malami na gaya wannan a saudiya cikin malaman saudiya zai karanta da littafi in ya kai shi karshe sai ya tsaya ya bi dukkan kasafin da ya yi yana bin su yana jin su yana jin su a ciki zai gano waɗansu kurakuransa ko wani hadisi da ya bar shi bai magana akan sa ba ko ya yi magana a takaice ko ya faɗo ta maganar da ya ɗauke ta ingantacciya amma yanzu ci gaban ilimin sa yasa ya gano tana buƙatar gyara sai ya zo ya muraja'a kafin na ƙarshe wanda ya koyi bayanin gyare-gyaren abin da ake to ina fatan Allah ya sa mu karshen littafin Allah ba mu ikon yin wannan muraja'a tunda cewa aiki ne mai wahala dan wannan na nufin bin kasafin tun daga na farko har yau zuwa na 96 da ake kaga aiki ne ba ta ne kila kafa gaba ko da sai ka tsaye to amma dai akwai dai waɗansu muraja'a da idan Allah ya kai mu ya rayar da mu za ka ce za mu yi su sannan irin wannan muraja sun kuma wanda ke taimaka wa mutum ya yi shi ba kamar ɗalibai da suke karatu ta ne. Wato akwai wani abu guda kuna da niza a nan gurin mai yawa wadda tana ba ni sha'awa kwarai da gaske da wuya a zo littafi daga wanda baya da littafi kuna kokari wajen wannan kuma za ka duba ka kusan duka ajujuwan mutane da wanda suke ko malamai ne a makarantun islamiyya ko ɗalibai ne a haya islamic ko waɗansu wurare da kuma waɗanda suke ma 'yan boko ne tsantsansu waɗansu ma'aikatan banki waɗansu ma'aikatan gwamnati waɗansu kaza kowa za a kai shi da littafi wannan yana ƙayatar da ni kuma da jini kusa ba wannan ina girgaza a matsayin ababen abinda ba a samun shi a waɗansu wurare daban-daban ko Kano da muke tare ba kowa ne da littafi ba akwai wanda kawai shi dama ya shirya wa'azi ya zo shi ba zai taɓa zuwa da littafi a ce masa ati wallahi ati wallahi rasulullahi dai abinda ya rike ya rike abinda bai rike ba kuma shi ke ya gaba in ya ji abin ya burge shi da yawa an tace ya ce da Allah ya masa sabbin din kafin nan gobe ya zo kan ba ma wani abu kuma da waɗansu ɗalibai na ga sun tsara ko a wani wuri cikin dai ɗaliban da muke magana da su wato bin da cikin karatun imma wanda aka yi imma wanda za a yi wani lokacin zan yi tuntuɓe da dama a cikin karatu ko kuma irin tuntuɓen harshe ko wani abin da ba haka nake nufin faɗa ba ko in gina ma wani hukunci a iyakacin ilimi na da bincike na kenan sai in samu wani ɗalibi ya kawo min wani bincike ɗori a kan nawa to kaga in an zo darasi na gaba sai in yi magana shi yasa nake faɗin rana da kuma namba na kafin saboda idan muka gina hukunci ba ra wanda yake bana mun gano kuskure ne sai muka faɗa kaga ya shiga cikin kafin ɗin da rana in wani zo cikin kafin ɗin sai mu ce wannan mansuk kaje akwai na sirri da neman shi ko ba haka ba to haka ilimi yake ci gaba to a gaskiya a wannan ina ganin kula da sakaci kwarai da gaske ina ganin kula da sakaci yasa wani lokacin kawai sai nake muku karatu ɗin na wa'azi wa'azi akwai karatu na ilimi akwai karatu na wa'azi duk da kawai wanda ya ga dama zai idan ya ga dama zai karatu ilimi da yawa to wani lokacin in mutane ba kwakwalwarsu ba ta kama karatun ilimi da yawa kawo ababai na ilimi masu zurfi-zurfi haka sai ga mutane sun fara gingiri amma in kai wazi sai a yi kafara sai a wuce to ya danganci a wani salon mutane ka ga suna sauraron ka ina fatan dai saƙon ya isa to nuska don wajen ku ce babu lallai akwai shi a nan gudu tunda shi ne ya dace da wa'an jami'a ai shi ne ya dace da wata wata nafiyar nan to sai mu takaita haka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko sun tuban harshe Allah shi ya taimana assalamu alaikum wa rahmatullahi
na farko da Allah waɗanda ba su je an fi tambayar an yi kira tambayoyin su ba saboda tambayar ba su yi na saba da karatun da aka gabatar ba ku ba na farko ana roƙon ƴan agaji don Allah su fita da wuri gobe kuma su je da uniform ɗin su saboda wani manyan dalilai
sai na ke
to bai sa ba
wanda ba da sunar wasu ya
bayani ba suna ba zai sa zai na ba
a yakin sakatare
to daga sakataren yana yakin to tambaya ta farko malam ni ne nake da matana a lokacin da muke amarci muna jin daɗin rayuwa tsakaninmu da ita a cikin haka ne sai ta tambaye ni cewa wani irin so nake mata sai na ce na yi miki alkawari ba zan sake ki ba har abada sai ga shi sabani ya shiga daga baya har ya kai da ta je gidansu sai iyayenta suka ce mun in ban sake ta ba to duk abin da suka mun ni na jawo to malam me ye hukuncin wannan alkawari da na yi da farko
shi alkawali da miji ke wa matarsa iri biyu ne akwai wanda wajibi ya cika shi akwai wanda ba dole bane ya cika shi a lokacin da ake cikin amarci kowa zai iya faɗin kowane abu musamman irin masu auren farko tsakanin saurayi da budurwa har wani alkawali ake yi wa baki da juna ai ba zan taɓa miki kishiya ba ai ba zan yi kaza kaza ba bayan jake kuma wa zan tuna duk wannan barazana duk ana yin ta irin wannan sai daga baya mutum ya fara manyanta kuma sai ga ashe wancan abin da ya gina duk a cikin kuruciya ne ya gina shi ba haka bane wannan ba dole bane mutum ya cika wannan alƙawari
alka alƙawarin saki da kai wannan alƙawarin ne ta gina cewa ba za ka fice ta ba, alƙawarin ne na kuskure, alƙawarin ne na kuskure, domin saki wani abu ne da Ubangiji ta alake kaddaro shi, kuma dalilan da ke sa ka saki akwai abin da dole ka saki ta, misali mahaifinka na iya sanar da ka dole ka saki ta, babu yadda ka iya, ko mahaifiyarka babu yadda ka iya, ko kuma kai wani abin da kai ci gaba da zama da ita aibu ne gare ka da zai shafi addininka ya shafi ƴaƴanka dole ne ka saki ta. Kaga anan gurin kuskure ne wannan alƙawari, dan haka yanzu kai kana tsakanin al'amura guda biyu, idan kana ganin za ka iya turzawa don ka cika wancan alƙawari naka, kuma ita za ta baka cikakken haɗin kai, domin duk wani yunkurinka na ka rike ta in dai iyayenta sun shawo kanta tana tare da su, to kai ba za ta taimake ka. Yanzu zai zanto cewa ita ba ka da goyon bayanta, kuma gashi ba ka da goyon bayan iyayenta, wanda aure zai wahala ya gudana cikin daɗi a kai. Amma idan tana tare da kai ka damu da wannan dari bisa dari, to ya halatta ka ja har ka iya cikin da al'amura za su kare. To da dama an sha samun wannan daga ɓangaren iyaye, kuma daga ƙarshe mutum ya ci nasara a kan. Amma in ita ba ta tare da kai tana tare da iyayenta, to kai fa ba ka da wani, ba ka da kyautu a hannunka, mafi kyau ka cike ta ka riga ka huta shi ne kuma.
Ayar Qur'ani ta umarce mu da mu'auri mata biyu ko uku ko hudu, sannan ya ce idan ba za ku iya adalci ba to ku auri mata ɗaya. Ina son malam ya yi mini ƙarin bayani akan irin adalcin da ake nufi a nan.
Farko dai magana ka cewa ayar Qur'ani ta umarce mu, ba umartan mu sai ba, ta halatta mana dai dan umarni ne dole mu bi, amma halatta mana halal ne ma'auri mata biyu uku uku har zuwa huɗu idan mutum ya san zai adalci. Amma dan mutumin da ya san ba zai adalci ba, sai ta kaita akan mace guda ɗaya. Maganar adalci ko mun ya faɗa cewa yadda adalci shi ne daidaita mata sai da ba ka fifita wata akan ƴar uwarta ba, ta fuskar abinci da sutura da wurin kwana da kuma rabon kwana. Wurin kwana ina nufin inda suke zaune, gida, irin masaukin da ka ajiye wani da ka ajiye wani, wanta ɗaki ɗaya wanta ma ɗaki ɗaya, wanta kuma ciki da falo daban ɗaki da daban, wannan ma ciki da falo daban ɗaki da daban. Haramun ne fifita wata kai mata ɗaki da falo daban ɗaki da daban, wancan kuma kai mata ɗaki guda ɗaya babu falo, alhalin kana da halin ne, wannan haramun ne. Dole ne ka daidaita ka fuskar wannan al'amura, amma daidaita ka fuskar son zuci wannan ba za ka iya. Allah ce walan tasabbi wa anta adru bainan sa'i walau harasu, da haka fara ta nuno kullum malifa ta zuruha kal muhallaka. Wannan shi ne adalcin da ake nufi. In ka san cewa ba za ka iya yin wannan adalcin ba, to ka takaita akan guda ɗaya shi ne ya fi maka. Ma'ana idan ka auro ɗayar dole za ka fifita ɗaya akan ɗaya, ta fuskar abinci ko rabon kwana ko sutura, to wannan bai halatta ba. Idan kana cikin irin wannan yanayin ka ci dama za ka ƙara aure, sai dai ka tsaya akan mace guda ɗaya. In kun rabu da ita ka sake wata, in kun rabu da ita ka sake wata.
Waɗansu suna cewa duk mai mata ɗaya ba adali ba ne.
Wannan ba gaskiya ba ne, domin akwai mutumin da ba wai rashin adalci ne ya hana shi ƙara aure ba, ƙarfinsa da yake da shi yanzu ba zai iya rike mace biyu ba sai guda ɗaya. Amma inda zai samu hali zai iya rike huɗu ma kuma zai iya adalci, to amma yanzu ba da ƙarfin rike mace biyu sai ya tsaya akan ɗaya, sai ka ce masa ba adali ba ne. Akwai mutumin da baya da ƙarfin sha'awa, matarsa guda ɗaya ta riga ta wadace, idan ya ce zai auren ta biyu ba zai iya gamsar da su ba, su biyar wannan sai ya taƙaita akan guda ɗaya shi masa alheri. Amma ba za ka ce ba adali ba ne, tunda haka Allah ya halicce shi a yanayinsa. To wannan shi ne mutum zai lura. Ko mutum baya da matsugunin da zai ajiye matar, gidansa ɗaki ɗaya ne na matar sai kuma ɗakin yara, idan ya auro wasu to yara yana za a kai su. Duk ba da halin da zai kara wani tsaki, ka ga nan gurin dan baya da halin kari ne, dan haka bai kari ba, dan haka baka ce masa ba adali bane. Wannan kuskure ne faɗin wannan magana.
Kamar yadda waɗansu malamai suke cewa yin zane haramun ne, to cin mata da aka yi su don yin ado wa mazajensu, idan aka yi musu zane a fuska don ado kawai ba don ƙabilanci ba, shi ma haramun ne?
A dukkan ado da za a yi shi ne iyakacin inda shari'a ta iyakace, da zarin ya shiga inda shari'a ta haramta ya zama haram, kaular wata da aka babu yadda za a yi cewa yake waye zai ado da zane yanzu, don Allah babu yanda za a kake da wannan asiri a halatta haramun ne kawai da magana babu wata matsala.
Malam, manzon Allah yana iya zama ajnabiyye da sauran mata da ba nashi ba?
Eh, ba dan ace shi ba ajnabin su bane ba da ya halatta ya aure su da ku bayyana muke shi abin da yake gani dan da ya ce manzon Allah ajnabi ne da sauran mata ajnabi ne mana cikin sauran matan da ya aure wadanda ya aura inda ake shi ba ajnabi bane muharrabi ne a wurin su ya halatta ya aure su amma tun da ya aure su ya zama kenan ba muharrabin su bane shi ne abin da nake ne.
Malam, idan mijin mata ya yi biya mata kudin makaranta kuma yana da halin biya, shin za ta iya ɗauka a cikin kudinsa ta biya?
Wadai ya halatta ko ta makaranta ce ba dai sai ya amince ta makaranta ba, amma galibi dai muka fahimci wannan tambayar a matsayin tana makaranta ce ta Islamiya kuma shi baya ba da kudin wata. Idan ta zo ta karɓa ba zai bayar ba, can makaranta kuma an azalzale ta, ya halatta ta ɗauka cikin dukiyarsa ta biya bai sani ba, ba komai a kanta, bil ma'ruf din da ya tafi ta.
Malam, dangane da hadisin Hindu, wato hadisin da ya magana a kan da ta nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu suna kafa hujja kan cewa wai ma'aikacin gwamnati wanda gwamnati ba ta abin da yake wadatar da shi, to abin da ya saura a hannunsa na kudin gwamnati zai iya amfani da shi, shin haka yake?
To shi ma mace ne, in ya ce shi mace ne to shi ke da zai mace mata, eh to kai ma Hindu ne, amma kai ba Hindu ba, ya rage da shi ya halaka ga ɗauka cikin abin da gwamnati. A wannan ma'aikata suna da ƙungiyarsu da suke neman haƙƙoƙinsu a wurin gwamnati ta hanyar wannan ƙungiya, to sai su bi su duka su nemi haƙƙinsu ta hanyar wannan ƙungiya. Amma idan ka buɗe ƙofar cewa ya halatta ma'aikacin gwamnati ya ɗauka don saboda albashi baya wadatarsa, to ba ka da tabbas in cewa duk wanda zai ɗauka zai ɗauki daidai buƙatarsa, ka buɗe masa ƙofar yin sata, kuma za ka sa wannan ya zanto da wanda albashin ya wadace shi da wanda bai wadace shi ba, kowa ta halatta masa yi ya sata, to kuma ka bude ko ba ta canji mai faɗin nan. Da haka abin da za a yi shi ne idan ma'aikacin gwamnati albashinsa bai wadata wani haƙƙinsa an makalkale masa, sai ya bi ta hanyar da ta dace don ya nemi haƙƙinsa ta hanyar ƙungiyoyinsu na ma'aikata. Ƙungiyar ma'aikata ɗin nan inda za su tsaya tsayin daka ai za su iya nema dukkan haƙƙoƙinsu a wurin gwamnati, to amma matsalar shi ne gwamnati na iya sayen shugabannin ƙungiyar ta ma'aikata ta biya a ba su waɗansu manyan ƙungiyoyi su shugabannin. In kuna buƙatar ƙari misali kashi 40 cikin 100 sai a yi muku kashi 15 cikin 100, to kuma san a ba su wata kungila wanda kowa zai samu yar miliyan 5 ko 10 shikenan su jiru sai tunda an samu wannan ƙarin 15 cikin 100 nan gaba ma ne mai 15 din. Wannan na iya faruwa a Najeriyance, to amma inda za su tsaya su nemi hakkin yan uwansu sosai za su samu, kuma inda su kansu ma jami'an gwamnati din ita gwamnati akwai tsoron Allah da takawa a ciki, to gwamnati da ake yi babu tsoron Allah, kuma yanzu da ake maganan a yi shari'a ma'ana duk abin da ake sama tabbatar ya za a samu gyara na adalcin rayuwa a cikin gudanar da gwamnati wanda shi aka rasa a Najeriya sai sa ba a jin daɗin kuɗin. Amma yanzu kuɗin da ake samu a Najeriya ai tun da aka halicci Najeriya ba a taɓa samun kuɗi ilimin yanzu, a zo kowace jiha ana rabo a ba wata jiha biliyan ɗaya, wata biliyan ɗaya da 300,000 a kowane wata na lillahi, biliyan ɗaya da 300,000 wata 300,000 wata 500,000 ramar hukuma ɗin gaba ta miliyan 30-30 wata miliyan 35 su kowane wata, aya kuɗi ne ba sai wanda in za a sarrafa su ta hanyoyin da suka dace ba ƙaramin aiki za a yi, to amma ba a sarrafa su ta hanyoyin da suka dace shi yasa kuma ba a jin daɗin yadda rayuwa take gudana. Kuma yanzu da shi babbar musiba da take fuskantar mu jiya ne ko shekaran jiya an tashi da karatu ɗan wanke bani bayani, yanzu ɗalibi in yana karatu a jami'a a Najeriya da wanda yake a wajen su jami'o'i sai na wata ƙasar ya ƙare karatun jami'a da shekara biyu ko uku sanannun Najeriya ya kare, saboda ne digiri ɗin da za ka yi shekara wata ƙarshen sai ka yi shekara shida kana yin sa, saboda ne yajin aiki yau ayyajin aiki gobe ayyajin aiki ba jami'o'in mutum kan tsawa shekara biyu ana tafiya aiki daidai ba nan da ayyajin aiki wannan ayyajin aiki dina koma ganin shi to yanzu yau ba su zama ya ce san gaba ɗaya ma maganar jami'o'in su dawa ci gaba da karatu ba ya cikin ajandar sa ya gama kwamiti ba ma zai fara sauraron ma maganar ba sai daga nan zuwa shekarar julai ko kuma ƙarshen julai ko wani abu makamancin haka to kuma wannan abin da yake faruwa shi ne tunda yana buƙatar karɓo baki daga ƙasashen waje su kuma dole za su ba su ka'idoji na karɓan baki cikin ka'idojin karɓan baki dole ne ya kasance wani tattare da zai ɗaukan karatu gaba ɗaya haka a zo a raba karatun nan karatun Najeriya ya yi arhadewa ya kamata gwamnati su janye iyaye su rinka biyan kuɗa ɗaya ga 'ya'yansu su jami'o'i kuma ya kamata a ƙara kuɗi a jami'o'i kila kowane ɗalibi ana buƙatar mafi karancin abin da zai biya misali zai biya naira 70,000 ko 80,000 a cikin 80,000 da za a biya gwamnati kuɗi za ta bayar da 40,000 kaɗai sauran kuma 40,000 iyayen yara da ɗalibai su za su biya da kansu idan Allah idan an yi wannan wa za a cika ka dana maganar talaka ka ce mu saboda za a mu a nan wajen dai ba mu saba biyan kuɗin makaranta ba mutanen kudu tuni sun riga sun daɗe suna biyan kuɗin makaranta tun daga firamare sakandare har zuwa jami'a amma mutanen mu nan arewa su ba su saba dama su biya kuɗin makaranta ba ko da firamare din ma ko islamiyya ba saba biya ba kudin laraba aka saba to a ce ɗanka sai ka ga 40,000 zai jami'a wannan 40,000 nan a shekara yana daga cikin ka'idojin da yanzu ake so a gindaya wa Obasanjo kenan kuma ya yadda zai karɓa don zai ciwo ba shi daga waje duk muna zama a nan shiru ba a san ma da ake kusa ga wannan irin zalunci da ake shi ne abin da ke hana ƙasa ta kasa samun zama lafiya kuma ta kasa samun walwala wahala irin wannan Allah ya rufa mana da haka babu abin da ya kamata illa mu karfafi gwamnatocinmu da suka ce za su yi aikin shari'a mai inganci mu tabbatar aikin ya tafi su da tsari kuma su gwamnati su fahimci cewa ba kawai a sanya doka ba a ce an yi bikin asusun shari'ar mutunci kadai aiki ne jawo in da ana wata rayuwa ta daban to yanzu fa za a shiga sabon salon rayuwa ba in da akwai wata alfarma da wani wane ɗan wane wane jikan wane wane ɗan jam'iyya wane ɗan wane ne yanzu ba magana wane ne wanda ya yi da ƙarin lafi ƙarar su in da ana fata da kwangilar ƙarya aikin da za a yi na miliyan 10 a yi dunguzu a fesu miliyan 30 ko miliyan 40 to yi dukkan waɗannan da dole a tabbatar cewa haramun ne su zana kuma in da ba a fara yi wani tunani ba yanzu ko dole a fara yi wani tunani abin da kake shi ne gwamnoninmu ko da tunani ba sa yi mana da zuni ke faɗa mana da rana kun sani ba yanzu mutanen kudu maso yamma suka yi ta rigima da zage-zage suka kafa na deko ba don sanu ba har don saboda suna son a ba su shugabanci wannan rigima da suka yi aka yadda aka ɗauki shugabanci aka ba su yanzu kuma mutanen kudu maso gabas sun fara rikici su inda suka ɓullowa rikicin yanzu shi ne a raba Najeriya abinda suke so don idan an zo tun sauran kudi kuma su ke shugaban kasa su ko daga can alallace su dankar a raba Najeriya ba alallace ɗan can ba yanzu ko sai alallacewa to idan an yi wannan sai a zuga 'yan middle belt su kuma su masu tayar da rigima a raba Najeriya su ɗan yi kashe-kashe da kone-kone sai su kuma ai alallace kar a raba Najeriya sai ai kaza duk a cikin waɗannan gwamnatin mu ba ta mana tunanin me ya kamata mu kuma a yi mana ya kamata a ce gwamnatin mu sun fara tunanin yanzu kuma mu gana mu dogara da kuɗin man fetur ta wuce wallahi in muna da gwamnatin mu daidai da nai tafi nan fikici fiki cinyewa yau ƙasa ma irin Najeriya a ce wutar mu ta zanto an yi centralizing don wutar lantarki ai da haka za a same ta ba bai zina tsari da ƙasar Saudiya population din duka gaba ɗaya da baki da suka zo da suke zaune da 'yan Pakistan da aka tsara ma aka fita shi ne aka ce miliyan 15.8 adadin population din ƙasar Saudiya amma wutar lantarkinsu ba central ba ce ba Madina wutar lantarkinta daban Makka ta daban Riyadh daban to a nan wurin inda a ce mutanen musa da kifi da gwamnonin mu na northeast arewa maso gabas ba mu da tafkuna da koguna da ruwan da za mu iya asusa wutar lantarkin da za ta tayar da wannan wurin